أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da sake saduwa a wannan bigire mai albarka, masallacin Abubakar Siddiq da ke nan Bukar Ali, cikin garin Lafiya, babban birnin jihar Nasarawa, a wannan yammaci na Litinin 17 ga watan Ramadan shekara na 1438 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya daidai da 12 ga watan 6 shekara na 2018 a kalandar miladiya, domin ci gaba da tafsirin mu na Alkur'ani mai girma. Muna cikin tafsirin suratul Baqara, kuma har yanzu muna aya na 187 a wannan sura. Za mu dora insha Allah daga inda muka tsaya cikin tafsirin wannan sura. Amma kafin nan, kamar yadda muka saba duk lokacin da muka samu tambaya, muka amsa tambayoyi kafin mu shiga cikin karatun. To yau ma muna da waɗansu 'yan tambayoyi wadda za mu amsa. Mai tambaya na farko yana cewa, assalamu alaikum, ina son cikakken bayani akan mani da mazi, ya mutum zai gane su? Mazi da mani waɗansu nau'uka ne na ruwa da suke fita daga jikin ɗan adam a sakamako na sha'awa. Ƙaramar sha'awa ita take haifar da fitowar mazi, babbar sha'awa kuma take haifar da mani. Abinda nake nufi da ƙaramar sha'awa ita ce sha'awar da yadda mutum zai yi idan abin ya fito alaula kawai zai yi ya zanto ya tsarkaka, babba ko sai ya yi wanka. Alamomin da mutum malamai suke faɗa na bambanta tsakanin mazi da mani ko su ne kamar haka. Na farko dai shi ne cewa shi mazi ruwa ne wanda yake bashi da kauri, kuma kamar yadda muka faɗa yana fita ne a sakamakon ƙaramar sha'awa. Mutum ya yi kallo ko ya taɓa mace ko ya sha hannu ko ya rungumi mace. Shi ko mani shi ruwa ne suke cewa khatirun, mai wato ainihin mai kauri, ba siriri ba ne, yana da kauri, sannan fari ne fat, sannan yana da wato ainihin ɗoyi kamar na talh, kamar na abinan indabino, na dabino bai ayaba. Shi yana zuwa shi ma a sakamakon tunani mai zurfi akan sha'awa, ko shi ma runguma ɗin ko sumbanta ko kuma saduwa. Wannan su ne alamu da mutum in ya gani zai iya bambance tsakanin mazi da mani. Hukuncinsu kuma su ne kamar yadda muka faɗa. Shi mazi abinda ake yi ana wanke shi ne da inda ya taɓa sai a yi alaula kafin a yi sallah. Amma mani kuwa shi dole hadas ne akbar, dole sai an yi wanka waka na wasu ainihin janaba sannan mutum yake tsarkaka daga mani sai tambayar shi ta biyu sai ki cewa tambaya ta ita ce menene hukuncin wasiyar da mutum zai yi kenan ya ce a ɗebi wani sashe na dukiyarsa bayan ransa domin biyan kuɗin makarantar ƴaƴansa wannan ba wasiya zai ba abinda ya dace a yi wannan ana kiransa al-waqf al-ahli waqafi zai al-waqf al-ahli zai shi wasiya annabi ya ce ai la wasiyata li waris ba a yin wasici ga mai gado idan ya yi abinda ake kira waqafi ko subsi na ya ware wani ɓangare na dukiyansa sai ce wannan ba na gado ba ne wannan na bar shi mai ƴaƴana da jikokina iyayen da dai zai haddade cewa a biya musu kudin makaranta ko a yi musu tufafinsu da wane ne duk abin da ya shafe su dai wannan ne wannan ana kiran shi nau'i ne na waqaf malamai suna cewa waqafi kala biyu ne akwai al-waqf al-khairi akwai al-waqf al-ahli ko al-waqf al-zarri al-waqf al-ahli shi ne wanda za ka yi ma iyalanka saboda haka shi wannan in ka yi shi ne har abada to ba zai shiga cikin gado ba saboda haka in an tashi raba gado za a raba gado banda wannan misali ka ce wata ma'aikata kake da ita ka ce to wannan ma'aikatan waqafi ne waqafin kuma a yi amfani da duk abin da aka samu ma ƴaƴana wajen kaza kuma da jikokina haka nan har abada har izuwa lokacin da wannan zai lalace ko ya ƙare to wannan waqafi kenan ko misali abin hawa duk wani abu dai mai amfani mutum yana iya ware a cikin dukiyarsa in an yi wannan to ba za a sashi cikin gado ba sai ya zanto waqafi ne kenan amma wasiya da za a ɗauka ne a ce an bawa ne ce an bawa ne wannan ba a yin sa ma magada saboda a kayan gadon za a raba musu ne to kuma a sake ce an bar musu su yi amfani da shi ko a yi musu amfani da shi kaga in za a yi haka ba za a raba gadon ba kenan ko to an yi haka kuma an saba wa Allah maɗaukacin sarki Allah ya yi umarni cewa idan mamaci ya mutu to a raba gadonsa ma magadansa wani kullum ja'alna mawaliya min mataraka alwalidani wal aqrabun ko yawwa saboda haka wannan shine abin da ya dace yayi wallahu a'lam da haka za mu shiga cikin karatunmu za a sake karanta mana ayar da muke fassara
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
نعم الله مدوكين سركينا شوى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أم حل السامك أدرا أزمي كودر ذكيا أزمي الرفث إلى نسائكم سادوا ذوى ماتا ينكو هن لباس لكم سوء تفاقيني أجريكو وأنتم لباس لهن وما تفاقيني فستراني أجريسو علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم الله مدعو كنسركي يازن شوى كن كسن شي كنا ها إنسان كاوننكو فتاب عليكم سيما يردكو halin da yafi sauki ko ya karfi tubanku wa afa ankum ya yalwata muku ko ya yafe muku fal'ana daga yanzu bashiruhunna ku sadu da matanku wabtahu ma kataballahu lakum ku nemi abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta muku wabtahu ma kataballahu lakum وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الحجر من طيا تفسير من هنا آية او ان الجباني قد الله مدك سنتركي فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم الامام ابن العربي افتهم احكام القرآن ينشوى fadin Allah madaukakin sarki fal ana bashiruhunna wannan jawabi kenan dangane da abin da ya faru da sayyidina Umar fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allah lakum sannan wa kulu washrabu jawabi kenan dangane da abin da ya faru da Qais ibn Sirma ko Sirma ibn Qais ko Qais ibn Sirma kuma mun fadi hikimar da yasa aka kaddamar da wancan ko bayani akan nazila sayyidina Umar aka jinkirtar da bayani akan nazila sayyiduna Sirma ibn Qais muka ce da Allah madaukakin sarki yace wa bitahu ma kataba Allah lakum maganar da tafi fitowa fili tafarin jaye shine cewa abinda Allah ya rubuta muku din ana nufin ku nemi ku nemi sannan muka ce da Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan wa bitahu ma kataba Allah lakum yana faɗaitar da mutane ne cewa lallai a yi wannan saduwa ɗin da daddare saboda mai saboda a samu wannan abin da Allah ya ƙaddara ma mutane na ‘ya’ya a ƙarƙashin wannan ne muka ce muka ja waɗansu hadisai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗaitar da a aure mata masu haihuwa hadisin ibn Majah da Abu Dawud ya inganta cewa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa masa cewa ya samu wata mata wacce take kyakkyawa mata ce kyakkyawa amma ba ta haihuwa yana sanya aure ta mai shawara annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kada ya aure ta ya sake dawowa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake nemi shawaran annabi annabi ya ce masa kada ya aure ta ya sake nemi shawaran sa na uku da ya zo nemi wannan shawaran na uku shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa tazawwaju alwadud alwalud fa inni mubahim bikum al'umam ko mukathirum bikum al'umam yawm alqiyama ku auri mataye wanda suka iya soyayya wadanda suke haihuwa saboda zan yi alfahari da ku wato zan kawai da shi mukafirun zan samu yawan mutane ta hanyar ku inda zan fi sauran al'ummu yawan mutane a dalilin hayayyafa kuma mun faɗa mana cewa daga cikin ɗaya daga cikin maksudin aure ba ma sado aure to ba ma sado auren ba shi auren kansa sai daga cikin maksudinsa ko babban maksudinsa shine hayayyafa da kuma yin zuri'a kamar yadda muka ji a maganar da Ibn al-Qayyim yayi akan maqasidul jima'a wanda muka karanta a kwanaki da suka gabata anan ne na karanta mana abinda Sheikh Muhammad Abu Zahra ya faɗa ban yi mana tarjamar sa ma zuwa Hausa ba na ce sai mun zo in za mu ɗora bayani akan kiraye-kiraye da ake yi a wannan zamani na ƙayyade iyali abinda Muhammad Abu Zahra ya faɗa shi ne cewa neman abinda Allah ya rubuta abinda ake nufi da shi shine neman ɗa saboda kiyaye zuri'a da dangantaka na ɗan adam da kuma raya ƙasa da mutum wanda Allah ya halicce shi ya zanto khalifa a bayan ƙasa yace dan haka aure ba shar'anta shi ba Allah madaukin sarki bai shar'anta aure ba face sai dan a nemi wannan manufa ɗin ba dan kawai gundarin sha'awa ba wanda mun faɗa daga cikin maksudin saduwa ɗin akwai samun jin daɗi ko da biyan bukata na sha'awa ɗin kamar yadda sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wa fi bud'i ahadikum sadaqa cikin saduwar da ɗayan ku zai yi da matansa ya fitar da mani dugon nan ya daga a jikin matan akwai sadaka suka ce a yati ahaduna shahwata wa yakunu lahu fihi ajr ɗayan mu zai biya bukatansa kuma ya zanto yana da lada annabi ya ce to ku bani labari mana idan ya saka shi cikin haramun a yakunu alayhi fihi wizr suka ce eh idan ya saka shi cikin haramun zai samu zunubi suka ce eh ya ce to haka ma in ya sa shi cikin halalun zai samu lada saboda haka kenan eh sha'awa wato ainihin biyan bukata da jin daɗi maksudi ne shi ma na saduwa amma ba shi ne babban maksudin ba saboda haka ba an shar'anta aure ba ne kawai don a ji daɗi ta hanyar saduwa a'a sai don wannan hanyar jin daɗin ya zanto sababi na samun haihuwa da kuma wanzuwa na ɗan adam a bayan ƙasa shi ne sai ke cewa ai Allah maɗaukakin sarki ma ya sanya wa mutum ɗabi'a na jin daɗi ne na sha'awa saboda ya iya wato ainihin saukar da wannan nauyi na aure da yin zuri'a ya sanya masa sha'awa ne domin zuri'a fitowar zuri'a ya zanto ta hanya mai sauki kuma ya yawaita ya ce domin shi kafa gida abu ne nauyi ne mai tsanani kuma tattare da shi akwai wahalhalu masu yawa na tarbiyyar yara da ciyarwa da renonsu da yadda ita mace za ta ɗauki cikin nan cikin wahala ta haihu cikin wahala ta wato ainihin ɗauki cikin rauni ta haihu cikin rauni da wani wannan dai na abubuwa na wahala wadda suke a zahiri wadda in ba domin sha'awar nan ba da take tasowa ya ce da yawa da ba su yi aure ba cikin maza da yawa cikin mata da ba su yi aure ba ya ce amma Allah maɗaukin sarki saboda hikimarsa da kuma abin da ya riga ya ƙaddara cewa mutum zai wanzu zuwa wani lokaci a nan bayan ƙasa shi yasa ya saka wa mutum ɗabi'a na son saduwa don hakan ya zaburar da shi na yaje yayi aure, yana mai san auren, yana mai kuma neman ko san a sakamakon auren ya samu da wannan. Shi yasa abubuwan duk yake yin sauki saboda wannan sha'awa din. Sai ya rufe wannan zance da abinda na karanta na fassara mana, wanda shine zamu ƙara bayani akai. Yake cewa waɗanda suke kiraye-kirayen ƙayyade iyali ko tsayar da haihuwa ta yadda sha'awa za ta zanto za a yi ta ne don biyan bukata, ma'ana saduwa ya zanto abu ne kawai na biyan bukata ba na neman haihuwa da ƴaƴa ba, yace waɗannan suna yaƙi da fitra na ɗan adam, da halittar da Allah ya yi ɗan adam a ciki. Halittar da Allah ya yi ɗan adam kuwa shine cewa yana son ya haihu. Har mun karanta mana ai addu'o'i da annabi Ibrahim, rabbi habli min as-salihin, annabi Ibrahim yayi wannan addu'a. Haka nan annabi Zakariya shi ma yayi wannan addu'a, zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya idh nada rabbahu nida'an khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. حكنا ونجيك يا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سنة الدعاء الله ينشي الله كركبرني كره بشدد شوية توفى تكب matarsa ta yi girma ba ta taɓa haihuwa ba, amma bai taɓa ɗebe ƙauna ba, yana roƙon Allah maɗaukakin sarki cewa ya bashi wanda zai mai gurbarsa wajen raya, wato ainihin karantar wanda yake yi da ibadar da yake yi da kuma bautan Allah maɗaukakin sarki. Saboda haka kowane mutum Allah ya sa masa wannan fitra na son haihuwa da son ƴaƴa. Wanda yake cewa katsai haihuwa, wannan kaga yana fada da wannan ɗabi'a da Allah maɗaukakin sarki ya halicci mutum a kai. A sakamakon haka ya ce wa in hajiruna ila darkin dunal insan, suna faɗuwa izuwa wani rami wanda mutum bai faɗuwa wannan, wato suna mayar da kansu wani nau'i wanda bai kai mutum ba. Ya ce bal dunal haiwan, suna kai kansu wani matsayi wanda ma bai kai matsayin dabbobi ba. To da wannan muke cewa malamai sun tattauna sosai dangane da wannan fitina da ta kunno kai, ta samo asali daga Yahudawa ne, cewa akwai nazariya na tattalin arziki, cewa akwai abin da ake kira population explosion, wai al-infijar al-nasli ko tazayyudu sukkan, haka suke cewa da larabci, wai mutane suna ƙaruwa da yawa, mutane na ƙaruwa da yawa, ƙaruwan mutane bai daidai da ƙaruwan albarkatun ƙasa ba da abinda za a ci ba. Saboda haka dole a rage a ƙayyade haihuwa ta yadda zai yi daidai da abin da ake da shi a ƙasa wanda za a ci a rayuwa ta jin daɗi. Daga nan suka fara neman hanyoyi daban-daban, banda hanyoyi na jinkirta ko tsara haihuwa da mutane suke da shi tun asali dama. Suka zo suka fito da magunguna da waye ta yadda za a iya katse haihuwan ma gaba ɗaya. Mutum da mace ta haihu ɗaya biyu ko uku shi kenan sai ta ce ya wadace ta, abinda ake mijinta yake samu kaza ne, ita ma abinda take samu kaza ne, wannan zai isa ne a yi tarbiyyar yara biyu ko uku kawai, shi kenan sai a toshe gurban haihuwa. Wannan shi ne planning ɗin ko? Wannan shi ne tahdidun nasl ɗin. To wannan malamai da yawa sun bayar da fatawar cewa haramun ne saboda yana cin karo da wannan. Kun ga shi mun ci alƙaramin ƙarara, wabtahu ma kataba Allahu lakum, ku nemi abinda Allah ya ƙaddara muku za ku samu ta hanyar saduwa. kuma faɗa mana cewa malamai sun faɗi cewa ya dace in za ka sadar da matarka ka yi niyyar Allah maɗaukakin sarki ya mene ya ba ku ɗa a sakamakon wannan saduwa ɗin. Shi ya sa ma har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'a cewa da ɗayan ku idan zai zake ma iyalinsa zai karanta wannan addu'a ɗin in Allah ya ƙaddara an samu ɗa. Haka mai yana gaya ma ai abinda ake saduwa dan shi kenan, saboda shine maqsudi mafi girma da mutum zai karanta wannan addu'a ɗin, to da shaitan ba zai cuci wannan ɗan ba. Dan haka wannan da'awar ya ci karo da wannan aya ɗin, ba haka ba wannan aya kaɗai ba, ya ci karo da ayoyi da dama a cikin Alƙur'ani mai girma. Na farko dai Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cewa ya turo manzanni gabanin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya sanya musu mata da zuri'a. Walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyyah. Lallai mun tura annabawa gabaninka kuma sanya musu mata da kuma zuri'a, shine haihuwa ko sun hayayyafa kenan, ashe ba tsarinsu bane a dakatar da haihuwa, dan haka suke haihuwa suke samun zuri'a. Sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam a shahararren hadisi, ya ma'shara shabab man istata'a minkum alba'ata kun falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfars, fa'aitarwa cewa ai aure in an yi auren ne za a iya saduwa, in an yi saduwan ne za a samu me? Za a samu ƴaƴa. Haka nan hadisin da na karanta mana, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikum al-umam yawm al-qiyama. Saboda haka kira cewa a tsayar da haihuwa, ma'anansa a ce wai kowa ya haihu ɗaya biyu ko uku kawai, ko in ya samu mace ɗaya, in an samu namiji ɗaya shikenan a tsaya. Wannan shine tahdidun nasl. Akwai abin da ake kira tanzimun nasl, shine a ɗan jinkirtar da haihuwa saboda wani sababi ko rashin lafiya na mata ɗin, ko yin ciki ko wani shekara zai hana ta yin azumi da sauransu, ko zai kawo mata shi abin nan tana shan wahala sai a ɗan yi spacing ta yadda za a bari sai ba shi shekara biyu kafin ta yi ciki ko abin da ya kamata. Haka ba wai da nufin cewa ba a so a haihu sama da uku ko sama da hudu ba, shi wannan ya halatta da sharuɗansa, amma a sha wani abu ko a ci wani abu ko a je a juya mahaifa domin a tsayar da haihuwa bayan an haifi mutum ɗaya ko biyu, wannan ƙaf'an haramun ne, musulunci bai ji da shi ba, domin abin nan ne tsayar da haihuwa ne wanda shi ne manufa na aure. Malamai suna cewa wannan haramun ne saboda dalilai kamar haka. Abu na farko, Allah maɗaukakin sarki ya halicci mutum ne kowane gaba akwai aikin da aka sashe, idan aka tsayar da aba gabbai na haihuwa kun ga kenan an tsayar da aikin wani gaba a jikin ɗan adam ba tare da izinin Allah maɗaukakin sarki ba, kuma ba ka yin haka sai da izini daga Allah maɗaukakin sarki, domin gangan jikinka amana ce a hannunka na Allah maɗaukakin sarki, ba ka yin wani abu da wannan sai da izinin Allah maɗaukakin sarki. Don haka ne bai halatta mutum ya dandake kansa namiji ya ce bai san haihuwa ya je a dandake shi, in ya yi haka ya saba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya saba wa musulunci. Akwai waɗansu masu zakewa da aka samu cikin sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo suna neman Annabi ya ba su izini, su wato ainihin su je su dandake kansu saboda su zanto kawai ibada za su yi a kowane lokaci, ba ruwansu da aure, ba ruwansu da mata. Annabi ya ce musu man raghiba an sunnati falaysa minni, shi ne ɗaya daga cikinsu yake cewa ولو أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاكتفينا. عبد الله بن مسعود كيشوا دع النبي صلى الله عليه وسلم يا إيمان إذني دم ما دم بكم سوى دخل شوف ده أركان ماذا. عبد الله بن عمر بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا سكين عمر بن العاص يا ذا أمة متشك كتجاوى من جسيك قريشا يا أورا مسا دا إذا كنسا شي زاهدي ميدا جسيك سماري صحبيكو باية إن كان كي يجو جدا شي بابا ناشي يكي تنبايا ماتان يا كتا سامو مجنكي تسمي عمل بعولتي من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا تشي ماذا الله متومن تلكيني ودا بيتقى زوا قسادمو يشابهك الحرم با بيسن وجم كنشم با شيكوي دا الدري إبادة يكي قاماتا أما با وانشي دايتا كوتا قزوا يشابهك القرية دا زائي ألنونا سوية شيني تفتيش الكنف بيتقى يبا ودن ساتي ديكو كما دا هتا أمريا سابو أمريا ballan tana yaje inda take kwanciya ya kwanta da ita sai baban ya ji haushi ya kai karanta wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira shi yace to ga labari ya zo mun na abu kaza da kaza yace gaskiya ne ya rasulullah annabi ya ce masa to daina yace ni wallahi na fi kudin tsoron Allah amma ina azumi insha azumi ina kiyamul layl kuma ina bacci sannan ina zakewa mata duk wanda ya kaurace wa mata ya mana ya guji sunna ta to bani bashi sannan ya shiga taitayin sa Abdullah ibn Umar azumin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya saisaita masa yadda zai ko haka nan kiyamul layl ma annabi ya saisaita masa yadda zai saboda shi daren gaba da yake sallah ya karanta qur'ani ya soki yana ganin shi saurayi ne bashi da matsala kullun darana azumi da daddare kiyamul layl ba ruwan shi da mata to ko musulunci baya san wannan tanattu'i din ko to abinda muke faɗa shine cewa in mutum ya daina wannan yayinke aikin wannan abin yayi abinda ba a masa izini ba a shari'a abu na biyu ya saba wa fitra na dan adam wanda muka riga muka ambata wannan kuma yayi daidai da kisan kai mutum ya hana gaban sa na haihuwa aiki kamar wanda ya kashe mutum ne saboda akwai wanda Allah ya kaddara su fito ta wannan ka gatsa su kamar ka kashe su ne kuma Allah madaukakin sarki yayi kasheji akan kisharai aurare da dama a alqur'ani ne girma kad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahum Allah iftira'an ala Allah lalle wadanda suka kashe ayyansu da wauta sun yi babban hasara dan sun yi aiki ne ba tare da ilimi ba sun haramta wa kawunan su abinda Allah madaukakin sarki ya azarta su da shi ta hanyar ƙarya ma Allah madaukakin sarki wala taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum in qatluhum kana khat'an kabira kada ku kashe ayyanku domin tsoron talauci shine asalin abinda masu yin wannan family planning din suke da wannan nazariya ta tattalin arziki tsoron talauci ne suke alhali Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata dabba da take gungurawa a bayan kasa face arzikin ta yana wurin Allah ka tashi ne ka nema Allah ya kaddara maka mun sani cewa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana tun ɗaya na cikin mahaifiyarsa ana busa masa rai a lokacin ake rubuta arzikinsa saboda kowa yana fita da arzikinsa ne amma dole ka tashi ka nema matsalar ita ce ana zauna a ƙi tashi a nema din a ƙi tashi a nema shine sai a samu kai a cikin irin yanayin da muke ciki yanzu mutum Allah zai bashi yaya amma ba zai tashi yayi kokarin nema ta yadda zai musu tarbiya ba sai ya baza su su je suna bara shikenan wani sai tashi da tsamar bakinsa ya ce ai yawan haihuwa shi yake jawo mana matsaloli shi yake menene a kasalan mu da rashin bin umarnin Allah madaukakin sarki wajen yin tarbiya da kuma neman abin da zamu shiyar da wato ainihin ayyan shine matsalar mu ba haihuwa ba ko ina a duniya suna alfahari da yawan mutane yanzu China da mai take alfahari da shi da yawan mutane kuma kowa ana kokarin ya samu aikin yi ya samu sana'a gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana zai yi wato ainihin alfahari da yawan sannan katse haihuwa ya ci karo da ɗaya daga cikin manyan manufofi na shari'a malamai suna cewa akwai ad-daruriyat al-khams abubuwa guda biyar da shari'ar musulunci ta zo domin ta kare su ɗaya daga ciki shine ifdun nasl kiyaye dangantaka da hayayyafa kowa ya zanto an san ɗan wane ne sannan a kiyaye institution na aure ta yadda za a ci gaba da aure aure ba zai yanke ba shi yasa ma shari'a ta zo da abubuwa da dama na sauwaka aure shi yasa ma da muka yi magana hunna libasun lakum wa antum libasun lahun yadda malamai suka fassara a matsayin sitara ta yadda suka ce wanda ba shi da aure kamar wanda yake tafiya ne babu sitara tattare da shi don haka ake kwadaitar da kowa a yi kokari a auren da mutane wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum wa ima'ikum ku auren da marasa auren cikinku su ne al-ayama da nagartattu ko wanda suka isa aure ko wanda za su iya aure cikin bayinku maza da mata har Allah ya ce in tsoron talauci kuke ji Allah zai wadata ku daga falalarsa shi ya sa mutum ya ce wai sai ya zanto yana cin gashin kansa harkan tattalin arziki kafin ya yi aure wannan fikira ce ta abin nan ta kudancin duniya duk koyan ma ake cewa wannan tunani ne na wato ainihin 'yan yammacin duniya ba tunani ne na musulmi ba ba dole ba ne sai ka zanto kana cin gashin kanka a tattalin arziki kafin ka yi aure ma'ana kamar yadda muke faɗa yanzu ne a ce wai mutum sai yana da gida sai yana da sana'a wacce ta kai kaza ko yana da abun hawa ta yadda ba zai nemi wani abu na agaji na taimako a hannun wani ba kafin ya yi aure wannan kuskure ne wannan shi zai kawo jinkiri a auren kuma ya buɗe hanya na ɓarna shi yasa kamar yadda na faɗa mana kwanaki iyayenmu da ɗa ya yi girma za a yi ƙoƙari a yi masa aure ana tare ana cuɗanyen juna ana taimakawa juna har izuwa lokacin da kowa zai iya samun wato ainihin cin gashin kansa ya gina nashi gidan ya koma wannan shine tsarin da za a samu balance tsakanin wato ainihin bukata na sha'awa na ɗan adam sannan kuma da bukata na ya zanto mutum yana da wannan cin gashin kai a harkar tattalin arziki ba muna ce cin gashin kai din ba shi da kyau bane amma a ɗauke shi a matsayin shi ne sharaɗi na yin aure to lallai hanya ce ta wato ainihin datse ko katse zuri'a wadda bai dace ba to kada mu shi lokacin gaba ɗaya a wannan na daga cikin abin da na so na faɗa mana cewa gashi nan Allah madaukakin sarki yana kwaɗaita mana a lokacin azumi ma cewa mu sadu da matayenmu kuma mu nemi a sakamakon saduwan Allah ya bamu abin da ya rubuta mana na ƴaƴa abu na ƙarshe shine cewa na riga na faɗi wannan shi kuma akwai sharuɗai da malamai suke ambata spacing shi spacing number one kada mutum ya yi nufin tsoron talauci da wannan kar ya zanto wai tsoron talauci ne ya sa ka wannan in Allah bai yi ka za ka samu kuɗi ba ko ba ka da ɗa ko ba ka da matan ba za ka yi kuɗi ba in Allah ya yi ka talaka ne to haka za ka zauna a matsayinka na talaka kana da ƴaƴa ko ba ka da ƴaƴa kana da aure ko ba ka da aure wannan kenan na biyu ya zanto an yi haka ɗin ne kamar yadda na faɗa domin ƙauracewa duk wani abin da ake tunani na cutarwa da zai iya shafi mata ɗin mun gane ko zai iya shafi shi uba ɗin wajen tarbiyya in yana da rauni wajen yin tarbiyyar ƴaƴa to yana iya inspection ta yadda wannan ya dan kawo ya dan wayo kafin a wato ainihin daukar sabon ciki wani ya sake fitowa wannan dalilan ka kuma babban dalili akan wannan shine hadisai da suke halasta al'azl al'azl shine quietus interruptus inda mutum zai cire gabansa daga gaban matarsa yayin da maniyyi zai fita sai zubar da maniyyi a waje shi ma wannan yana da sharuɗansa ba za a yi ba sai da yarda na ma'auratan biyu da izininsu kaga wannan ana yin shi ne na ɗan wani lokaci shi ma ba tare da mutum ya kudurta cewa wannan ɗin sababin ya isa kaɗai ya hana ɗaukar ciki ɗin ba dan wasu da suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam izini dangane da wannan ya ce musu to ko kun yi durrata tsarai da Allah ya yi nufin za ta fito sai ta fito saboda haka kana iya zuwa ka cire ɗin ka ɗauka cewa ya zuba a waje in ka mayar da shi akwai wani sai wannan sai ya shiga cikin matan kuma a samu ɗa ba ko wanda ba suke zuwa su sha maganin ba kuma ɗan ya fito da maganin a hannunsa duk ishara ce cewa kar ka ɗauka don ka sha wannan maganin automatically zai hana haihuwa a ka ɗauke shi ne a matsayin wani sababi amma dai kai wato ka dogara ne ma Allah madaukakin sarki saboda kana gani akwai wata bukata naka wato ainihin dan jinkirtar da haihuwa din ko shi ne abinda ya kira tambayin mannasin shi wannan da sharuɗansa babu laifi abinda ke da laifi shi ne ka ɗauka cewa in ka yi 'ya'ya biyu ko uku sun wadata shi kenan wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytil aswadi min alfajr ku ci ku sha hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadu min alkhaytil aswadi min alfajr har farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare na alfajr hadisi ya inganta cewa lokacin da wannan ayat ta sauka kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim da Nasa'i daga Sahal ibn Sa'ad قال انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر شوا ان سوكت دوانا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود اولا رواية انا آية تطايا ولم ينزل من الفجر ba a saukar da wannan ko walam yanzal min alfajr ba a saukar da wannan karasan ayat ba fa kana rijalun sai waɗansu mutane idza aradu as-sawt duk lokacin da suka so yin azumi rabata ahaduhum fi rijlihi al-khayt al-abyad wal khayt al-aswad sai su nemi zare guda biyu da fari da baki sai su daure a kafafuwansu walam yazal ya'kul hatta yatabayyana lahu ru'yatuhuma ba za su gushe ba suna cin abinci a dare ko za su ci abinci ne har lokacin da za su iya gane wannan shine bakin wannan shine farin fa anzala Allahu ba'du a sakamakon wannan sai Allah ya saukar da min al-fajr zaran da ake nufi na al-fajr ne ba wanda za ka kama ka abin nan ba fa alimu annahu innama ya'ni al-layla wan-nahar sai suka gane cewa abinda ake nufi shine dare ne da rana alkhaytul abyad din ana nufin bullowan alfajr wato farkon yini kenan ko kashe farkon rana alkhaytul aswad din kuma ana nufin dare ne wannan shine abinda malamai suke faɗa sababun nuzul na wannan min alfajr din kenan ayat ta sauka daga farko zuwa khaytul aswad sai wannan abin ya faru da waɗansu mutane sannan sai min alfajr ta sauko sai ta fayyace abin gaba ɗaya mun faɗa mana cewa azumin watan ramadan an farlanta shi ne a shekara na nawa bayan hijira? Shekara na biyu ko? Kenan wannan ayar tun daga ya ayyuhal ladina amanu din nan abinda zai zo mana shine duk sun sauka ne a wato ainihin wannan shekara din a shekara na biyu bayan hijira. Abinda yasa muke faɗan wannan saboda akwai hadisi wanda malamai suke ambata kamar yadda Ibnul Arabi yake cewa malamai gaba ɗayansu sun ambaci hadisin Ali ibn Hatim. Ali ibn Hatim shi ma yayi irin wannan din. Lafazin hadisinsa yana cewa lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya din, lamma nazalat hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad amattu ila iqalin aswada, yace sai naje na dauki yanki baki wato zare baki, wa ila iqalin abyad da zare fari, faj'altuhuma tahta wisadati, sai na sanya su karkashin filona, faj'altu anzuru fil layl, sai ina dubawa da daddare, fala yastabina li, ban ganewa suna karkashin filo, da daddare yana duba su a karkashin filon ya gane, zai iya gane baki da fari daga cikin waɗannan, bai ganewa. Fakadautu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fazakartu lahu zalika, sai na je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama sai na faɗa masa wannan, fa qala, sai ce inna ma zalika sawadul layli wa bayadun nahar, yace a wannan fa abinda ake nufi duhun dare ne da haske na wato ainihin rana. Wannan hadisi yana Bukhari da Muslim. A wani lafazi na Bukhari din cewa da ayat ta sauko shi bai gane ba, sai ya je ya tambayi Annabi bayan yayi wannan din, sai ya je ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi ya gaya masa wannan. A wata riwayar da ya je ya faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi ya ce innaka la'aridul qafa, idan dai har a wato za ka iya saka dare da rana a ƙarƙashin filonka, to lallai kana da dogon ƙeya. Kaga kana da faɗin ƙeya, ƙeyar da zai iya ɗaukan dare da rana gaba ɗaya, ai ba ƙaramin kai ba ne ko a saka shi a ƙarƙashin filo. To abinda muke so mu ɗan jawo hankali a nan shi ne cewa inda al'imam ابن عاشور يجي فلا شو وانا حديثي نعدي ابن حاتم بزي يزنتو شيني سبب النزول سيدي يزنتو ما سرويتو انسى مدن كسكري وجم بياني او وجم واني مي رويتو حديثي دم معنى ديتي لما نزلت يعني عند وانا آية تسوكو. Saboda me shi Ali ibn Hatim yana cikin mutane da suka musulunta daga baya, ya musulunta ne daga baya, don haka wajen shekara na ina jin ko na bakwai ko na takwas shi Ali ibn Hatim ya zo Banasare ne, ya zo ji Annabi da katon cross ɗinsa, Annabi ya kira shi zuwa ga musulunci, sannan ya karɓi musulunci, ya ji Annabi yana kiranta ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam, surriki malamansu na Yahudawa da na Nasara a matsayin alloli, a matsayin ababen bauta sakamakon koma bayan Allah, haka nan surriki al masih ibn maryam a matsayin ubangiji. Sai ya ce ba su ɗauke su a matsayin haka ba, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce
basa umartan su da abinda Allah bai sa su su yi ba su kuma su yi musu biyayya yace suna yi basa hana su abubuwan da Allah ya umarce su su yi kuma su yi musu biyayya yace suna yi yace ai shine bauta din a ce kai kai a cikin abinda ya saba wa Allah a ce ka bari cin abinda ya saba wa Allah yace ai shine bauta din to haka nan dai shi ya musulunta to kaga ba zai yiwu a ce ya musulunta ne a lokacin ba ba zai yiwu a ce a lokacin ne ya musulunta ba bai da lafiya ne ko ba zai yiwu a ce a lokacin ne ya musulunta ba ya musulunta sorry ba zai yiwu a ce a lokacin ne ayoyin suka sauka ba sai dai yadda za a hada tsakanin wannan da wancan din shine cewa abin nan da ya faru da waɗannan mutane lokacin da Adi ibn Hatim ya musulunta shi ma da ya zo shi ma ya yi irin wannan fahimta da waɗancan suka yi mun gane ko? Sannan ya zo ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wato jawabi yadda aka ba waɗancan ɗan saboda haka hadisin Sahal ibn Sa'ad shi ne yake bayanin sababin nuzul ina fata kun gane hadisin Adi ibn Hatim yana bayani ne lokacin da shi ya musulunta sai ya yi wannan fahimtar shi ma sai aka gyara masa wannan fahimta ɗin amma ba zai zanto shi ne sababin nuzul to anan malamai suna saɓani da annabi ya ce masa innaka la'aridul qafa aridul qafa me yake nufi ko inna wisadataka idan la'arid inna wisadataka idan la'arid malamai suna cewa kamar yana ce masa bai da wayo ne sosai saboda wannan fahimtar ya dace a ce ya fahimci cewa sawadu khaytul abyad min alkhaytul aswad din ana nufin na alfijir ne dare ne da kuma rana ba ana nufin zare haka ba shi ko al-imam ibn kathir yayi kokarin cewa ba haka abin ake nufi ba eh larabawa suna faɗan wannan suna nufin karancin fahimta ga mutum a ce inna wisadaka arid ko innaka la'aridu al-qafa yace amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan ba yana nufin yace masa kai abin nan mai karancin fahimta bane yana so ne ya faɗa masa kamar yadda yake magana a zahirinsa idan har za ka iya sa dare da rana a ƙarƙashin filonka to ai kenan filon naka yana da faɗi sosai ma'ana kafin ka iya wannan ai sai kanka ya yi faɗi sosai da zai iya ɗaukan wannan to amma dai da dama malamai suna cewa gaskiya abin da ake nufi kenan waɗansu malamai suke ƙara bayani a nan cewa wannan abin da yake nunawa shine cewa ƙwarin cewanka a larabci kadai bai sa ka fahimci komai cikin alƙur'ani mai girma saboda kaga gashi ba larabe ne Adi ɗan Hatim At-Ta'i Hatim wanda ya shahara wajen kyauta da karamci a cikin larabawa gashi ya zo amma bai fahimci wani abu ba gashi nan wanda kusan mafiya yawanci sun fahimta amma shi bai fahimta ba wannan yana nuna cewa kenan ba za ka dogara da larabcinka kadai ka fassara alqur'ani mai girma ba dole sai an koma hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda mun faɗi wannan yayin da muka yi tafsirin inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamar fala junaha alayhi an yatawafa bihima mun faɗi fahimta urwa ibn zubair ko da yazo ya samu babban nisa Aisha radiyallahu anha yake cewa ai ayan nan abin da yake nufi kenan ba wajibi bane in mutum yayi aikin haji yayi sa'i yayi safa da marwa tace wannan abin da ka faɗa ya molana al-larabshin kamar da Abdullahi ibn Rashid yake faɗa bai kuskure a fahimtar larabshi ba amma ya kuskure fahimtar aya saboda haka kenan baka wadatuwa da gwanincanka a larabci kai kace zaka zo ka dauki Qur'ani kai fassara shi wanda suka yi haka to sun fada cikin kurakurai munanan kurakurai وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط من الخيط الأسود من الفجر. وانا آيات إستا إياكا سيمنا لوكة تي دا أجي تي واتر أجي kuma idan na faɗa mana cewa waɗannan ayoyin su suka yi bayani akan azumi yadda ake fara da yadda ake aje azumi to Allah ya ce wa kulu washrabu bayan ya ce bashiruhunna ko wajen bashiruhunna ya ma faɗaitar da ayi haka din ko da ya ce wa tabu ma kataballahu lakum amma anan ya ce wa kulu washrabu sai ya ce hatta ya tabayi sai faɗi gaya din kawai ba zo da wani abu na ƙara kwadaitar da ci ba ita ci a ita shaɗin ba an dai bayar da zango na ci da shaɗin ne to a nan ne malamai suke jawo hankalinmu watan ramadan wata ne na rage ci da sha ba wata ne na ƙara ci da sha ba don haka kuskure ne mutum bayan ya kama bakinsa da rana da daddare kuma ya dunga cin abinci har sai yayi kala'in abin da bai ci ba da safe da rana akwai mutanen da a watan ramadan sun fi cin abinci abin da suke ci da daddare ya fi abin da suke ci da rana a wani lokaci wanda ba lokacin azumi ba waɗannan gaskiya ba su fahimci maqsudin azumi ba tarbiyyar da ake so a yi musu da azumi ba za a cimma buri ba a sakamakon sun saba ba cewa ake kai karama abinda baka ci ba abinda ake so shine idan ka yi azumi ka ci abinci gwargwadon abincin da kake ci da daddare in baka yi azumi ba wannan shi zai sa azumin ya yi ma tasiri wannan shi zai sa za ka iya yin abubuwan da ake yi da daddare karatun Qur'ani da muka ce watan azumi wata ne na karatun Qur'ani to fa an fi son shi da daddare idan ko ka cika cikinka sosai yaushe za ka iya karatun Qur'ani da daddare qiyamul layl ba da daddare yake yi ba tarawih idan mutum ya cika cikinsa me zai yi bacci zai yi to kuma an ce maka qiyamul layl tsayuwan dare kuma kai ka yi naumul layl kenan saboda haka ya dace mu kula da wannan cewa da aka yi mu ci mana an halasta mana ci din ba wai ana nufin mu yi ta ci ta yadda da mun gama sai bacci ba shi yasa malamai suka faɗa dangane da saduwa din ma'aiko waɗanda suka ce ibtaghu ma kataballahu lakum ana nufin ku nemi lailatul qadri a yana gaya muku abinda ibn al-qayyim ya hada tsakanin maganganu ko cewa an halasta muku ku yi saduwa din amma kada ku zaƙe yadda zai hana ku ibada a dare din to haka ma ci haka ma sha ku ci ku sha amma ba wanda zai hana ku sauran abubuwa da ake bukata ku yi a dare na wato ainihin azumi ba wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr annabi ya fassara mana wannan ko al-khayt al-abyad shine bayadun nahar haske na yini yaushe hasken yini yake zuwa shine da kullowan alfijir alfijir din kuma kala biyu ne akwai alfijru alkadhib ko alfajru alkadhib akwai kuma alfajru as-sadiq annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da siffa na kowanne daga cikin waɗannan guda biyu alfajru alkadhib shine alfijir maƙaryaci na ƙarya shi yake fara zuwa daga wajen karfe biyu ko ukun dare za ka ga wani haske da yake tafiya a tsaye haka nan a sama a tsaye shi ne annabi ya ce ka zama da sarhan kamar bindin kyarkice haka yake a tsaye bai tankwashe ko haka yake a sauke haka kawai to hasken da yake zuwa ya yi sama haka ka gan shi siriri al-mustatil a wata riwaya ɗin mai tsayuwa haka nan to wannan shi ne al-fajr al-kazib ɗin yanzu zai wahala mutane su iya gane wannan saboda haske da ake da shi a garuruwa wanda suke ƙauye ko kuma mu anan lafiya da muke da jarabawa rashin wuta, in ka tashi can za ka ga wannan haske din. Wannan hasken ba shi ne na wuni ba, shi yasa wannan bai halasta komai bai haramta komai, bai halasta yin sallah bai haramta cin abinci. Sai na biyu din shi ne alfajrul as-sadiq, shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi ne al-mustatir, shi ne wanda yake kamar yadda fayir yake yi, kamar yadda tsuntsu yake yi, tsuntsu yake da riya bude a wannan ɗinsa yake ban yana sama. To shi ne wanda yake yaɗuwa, haske da zai zo sai fara yaɗuwa, hakanan zai yaɗu, yana yaɗuwa yana koran duhun dare, yana yaɗuwa yana koran duhun dare har gari ya yi waye fash. Wannan shi ne alfajr sadiq, shi ne farkon hasken rana, shi ne gaya. Idan ya kullo ya bayyana, to daga lokacin shin abinci ya zanto haramun ga wanda ke son ya yi azumi, saduwa da mace ya zanto haramun ga wanda yake son ya yi azumi, shi ne ma'anan hatta ya tabayyana lakum alkhaytu al-abyad, shi kuma alkhaytu al-aswad shi ne dare. Shi ma abinda ake nufi farkon sa, in an ce dare ana nufin farkon dare, yaushe dare yake zuwa? Da rana ta faɗi, sunan lokacin dare. Rana tana faɗuwa, to mun shiga dare kenan, wanda daga lokacin duhu ne zai yi ta zuwa, zai yi ta zuwa. Rana tana gushewa, duhu ya fara shigowa kenan. Ko da waje bai yi duhu ba gaba ɗaya, in babu rana, to ai duhun yana zuwa kenan ko? Da lokacin ne ake kira al-layl. Ba sai dare ya yi dare, kaga ko'ina ya yi duhu, taurari sun fito, sannan ake kiran lokacin dare ba. Ha, wannan ana kiran za, ko kace tsakiyan dare, ko cikin dare ko? Amma dare haka, abinda ake yana farawa ne daga mene? Gushewa da faduwan rana, kamar lokacin mai. Za mu tsaya insha Allah gobe, za mu ƙarasa wannan bayanin. Mu karanta hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna wannan, da kuma hukunce da ake ɗauka ƙarƙashin wannan tahdidi da Allah madaukakin sarki ya yi. Abinda muka faɗa zan ce dai fara lashe daga Allah, muna roƙonsa ya daɗa mana wanda muka yi kuskure, muna roƙonsa ya gafarta mana kuma ya nuna mana daidai, ya ba mu ikon bi. Wannan mara lafiya Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya da sauran marasa lafiya baki ɗaya. وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. استنباط الله.